This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana a daidai wannan lokaci yau Talata 11 ga watan Yuni na shekarar 2024. Da fatan an wuni lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanun labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a yau Talata cewa Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya jaddada aniyarsa na tsagaita wuta mai matakai da dama a Gaza, kuma Hamas ce kadai har yanzu bata amince da shirin ba. Gaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya jaddada bukatar samar da kariya ta sama da sake gina tsarin makamashin kasar, yayin da yake magana jiya Talata a wani taron sake gina kasar da Jamus ta karbi bakunci. Jiya Litinin, sabon Prime Minister kasar Haiti da aka zaba, Gary Connell, ya sha alwashin gano waɗanda suka kashe jami'an 'yan sanda uku a ƙasar.
To, kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za ku ji halin da ake ciki a Najeriya bayan da aka kasa cimma matsaya akan mafi karancin albashi tsakanin gwamnatin ƙasar da ƙungiyar ƙwadugo.
Zaran an fara tattaunawa kaɗan-kaɗan, za ka ga kaman an fara kama hanyar samun sauyi ko ci gaba, sai a kira su gefe, wasu ana zargin su ana basu wani abu ne, sai su janye yajin aiki.
Sannan kuma za ku ji yadda hukumomin tsaro a Najeriya suke tunkarar matsalar rashin wadataccen kayayyakin aiki.
Abinda muka gane a wannan fadan da ake yi, idan baka producing abin da kake bukata, to wallahi zaka sha mamaki. Ko shi yasa wannan abin ke tafiya don ba mu iya samu abin da muke bukata
ko da kudin mu. Yanzu daga cikin
bayan nan kuma muna tafa da shirin noma wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar, sai kuma kadan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ku kan aika mana ta email. Yau shirinmu na dare za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan shin yajin aiki ne hanya mafi dacewa na shawo kan matsalolin da ake fama da su musamman a Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari 1202-890-6850. Yanzu dai ga Hafiz da kashin labaran duniya na farko.
Jama'a, assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a yau Talata cewa Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya jaddada aniyarsa na tsagaita wuta mai matakai da dama a Gaza, kuma Hamas ce kadai har yanzu bata amince da shirin ba. Blinken ya shaida wa manema labarai a Tel Aviv cewa an samu ƙuri'a kowa banda ƙuri'a ɗaya, kuma Hamas ce zai rage wa Hamas ko za ta ci gaba da wannan shawara ko a'a. Blinken ya ce kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da wani ƙudurin doka da Amurka ta zartas na neman Isra'ila da Hamas su aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta. Ya bayyana a fili kamar yadda zai iya zama abinda duniya ke nema. Blinken ya faɗa a yau Talata cewa goyon bayan da aka samu alama ce mai ƙarfafa gwiwa, amma ya ƙara da cewa abin da ya fi dacewa yanzu shi ne magana daga Gaza da kuma daga shugabancin Hamas a Gaza. Gaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya jaddada buƙatar samar da kariya ta sama da sake gina tsarin makamashin ƙasar, yayin da yake magana jiya Talata a wani taron sake gina ƙasar da Jamus ta karɓi bakunci. Zelensky ya ce dakarun Rasha sun kai hari kan kayayyakin makamashin Ukraine, tare da kai har-har da jirgi mara matuƙi da makamai masu linzami da suka lalata rabin ƙarfin makamashin Ukraine tun lokacin sanyin hunturu. Ya ce bayan shekaru biyu na yaƙi, sojojin Ukraine sun nuna kare kansu a fagen daga da kuma shiga tekun Bahar al-Aswad. Zelensky ya ce babbar damar da Rasha ke da ita a kan Ukraine ita ce fifiko a sararin sama. Makami mai linzami da ta'addancin bama-bamai ne ke taimakawa sojojin Rasha su ci gaba da dannawa ta ƙasa. Makamin kariya ta sama shi ne amsa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Litinin, sabon Prime Minister ƙasar Haiti da aka zaba, Gary Connell, ya sha alwashin gano waɗanda suka kashe jami'an 'yan sanda uku a ƙasar. A jawabinsa na farko a hukumance ga al'ummar ƙasar, bayan an sallame shi daga asibiti. Cornell ya yi magana game da sabon tashin hankali da ya sanadin mutuwar jami'an tsaro uku, sannan ɗaya ya ɓace. Lokacin da gwamnati ta samu cikakken iko don ɗauki dukkan matakan da suka dace don nemo masu aikata laifuka duk inda suka ɓoye, dole ne a kama su, a yi musu shari'a tare da yanke musu hukunci kamar yadda doka ta tanada. Ranar Lahadi ne aka sallami Cornell daga wani asibiti da ke babban birnin kasar Port Au Prince bayan shafe dare yana jinyar wata cuta da ba a bayyana ba.
To nan ba da jimawa ba, Hafiz zai karanto mana sauran labaran. Yanzu dai za mu buɗe taskar hotonninmu. Yayin da ake ci gaba da kai ruwa na rana tsakanin gwamnatin Najeriya da kungiyar Kwadago, sannan aka ga kasa cimma matsaya akan mafi karancin albashi a kasar, wanda kungiyar Kwadago ta ce ba za ta amince da tayin da gwamnati ta mata na naira 62,000 ba. Na tattauna da wakiliyar muryar Amurka a Abuja, Halima Abdulrauf, domin jin irin matakin da kungiyar Kwadagon take shirin dauka nan gaba da kuma irin halin da 'yan al'ummar kasar suke ciki.
Na'am, a yanayin da ake ciki yanzu, kungiyoyin Kwadagon sun mika rahoto ta wajen kwamitin da aka kafa don shiga tsakanin gwamnatin tarayya da su, akan cewa suna nan daram akan mafi karancin albashi na naira 250,000 ba gulu ba ja da baya. A yayin da ita gwamnatin tarayya ta ce akan 62,000 ta tsaya, wato an samu karin 2,000 kenan akan kuɗin da aka kayyade a baya ko aka amince a baya na 60,000. To yayin da ake ciki a ƙasa, ganin cewa kungiyoyin daban-daban kamar na Murid da ke kula da abubuwan da suka shafi addinin Musulunci da wasu kungiyoyin fararen hula suka nemi ita kungiyar Kwadagon ta yi sassauci. An ce su daga majiyoyinsu na kungiyoyin Kwadagon an ba wa gwamnati wa'adi zuwa bayan wannan babbar sallah, ana gama sallar Idi ko dina Layya, to za su koma yajin da gwamnati ba ta cika musu buƙatar su ko ta biya musu buƙatar su na wannan 250,000 a matsayin mafi karancin albashi ba. Su ba za su koma baya ba, ba za su ƙara koma akan teburin tattaunawa ba, akan wannan suka tsaya.
Mecece matsayar al'umma kasancewar wakon da ya wuce an fara yajin aiki kuma aka janye?
Na'am, a waccan lokacin an fara yajin aiki wanda ya shafi kusan al'amuran mutane na yau da kullun, an katsa wutar lantarki, kasuwanni ba duka ake zirga-zirga da aka saba ba, motocin safa saboda yanayin da ba a samun mai a ranaku biyun nan, an katsa abubuwa da dama kuma mutane sun shiga wani yanayi. A yanzu ma an fara magana akan yadda abubuwa suka ƙara tsada da dai sauransu, ganin cewa ana tinkarar babbar sallar Layya kenan. Kuma mutane na ta korafi akan cewa ita kungiyar Kwadago ta duba cewa idan aka yi ƙarin albashi zai tada farashin kayayyaki kuma a kasuwanni ne, kayayyaki masarufi za su ƙara tsada da dai sauransu, kuma akwai jahohin da ba za su iya ɗaukan nauyin biyan albashi da ya fi wannan kuɗin da ake bayarwa da na 30,000, wanda ma wasu jahohi ba su fara aiwatarwa ba. Wasu kuma na ganin yadda aka samu ƙari a kuɗaɗen da ake rarrabawa jahohi na wata-wata daga Federation Account to lalitar gwamnatin tarayya, wanda ake bayarwa an samu ninki ba ninki, wasu da suke samun biliyoyi 2 baya sun koma 5, 6, 7, wasu ma 20, wasu sama da 20. To ana ganin ko menene ma ya kamata a ce jahohin sun iya biyan wannan duk farashin da su kungiyoyin Kwadagon suka kayyade, ko da ya fi 200,000 ma da ake magana da 50 a yanzu. To a yanzu dai an samu rarrabuwar kawuna, wasu na goyon bayan kungiyar Kwadagon, wasu kuma na kushewa cewa bai kamata a sanya ƙasa cikin mawuyacin hali. Ganin yadda gwamnatin tarayya rance ma ta yi a baya don ta tafi da gwamnati, to suna ganin ya kamata ita kungiyar Kwadago ta NLC ta sake lale ta duba cewa abin da gwamnatin tarayya take son ta ƙara, ta duba ko da za a yi wani ƙari, ta zama to ta yi la'akari da yanayin da ake ciki a cikin ƙasa na rashin samun kuɗaɗen shiga wanda ya kamata amfani da shi a tafi da gwamnati na yau da kullum.
Amma ke yaya kike kallon yanayin yadda al'amura suke tafiya?
kamar yadda dai alƙalima suka yi nuni a yanzu, za a samu waɗanda za su yi biyayya ga ƙungiyoyin ƙwada wannan su tafi yajin aiki, kuma za a samu wanda za a bijire, saboda wasu sun ce sun gaji ƙungiyoyin ƙwada wannan kaman su wa kansu suke duk yajin aiki da suke, wai da zaran an fara tattaunawa kaɗan kaɗan za ka ga kaman an fara kama hanyar samun sauyi ko ci gaba, sai a kira su gefe, wasu ana zargin su ana ba su wani abu ne sai su janye yajin aiki. So su gani suke ƙungiyoyin ƙwada wannan na amfani da al'umma suna ƙara kuntata musu ne a maimakon samo musu mafita.
Halima Abdulrauf kenan da bayani akan inda aka kwana akan rikicin gwamnatin Najeriya da ƙungiyar ƙwadugu. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, yanzu ga kashin labarai na biyu.
Prime Minister India Narendra Modi ya ci gaba da rike dukkan manyan ministoci a majalisar zartarwa a ma'aikatansu a cikin sabuwar gwamnati, abin da ke nuni da cewa har yanzu shi ne ke da rike da madafin iko, duk da cewa ya dogara ga kawancen haɗaka don samun rinjaye a majalisar. Jam'iyyar BJP ta Modi ta gaza samun rinjaye da kanta a zaben da aka kammala a wannan watan, amma gwamnati ta sanar cewa ba za a samu wani sauyi ba a manyan ma'aikatu huɗu da suka hada da ta kuɗi, harkokin cikin gida, tsaro da harkokin waje. Har ila yau jam'iyyar ta rike wasu muhimman ma'aikatu kamar ta kasuwanci da noma. Ana ta musari yawo a Delhi daga abokanan haɗin gwiwa game da manyan mukamai da zai kai ga Modi ya hau kan karagar mulki na wannan wa'adi na uku a jere da ba kasafai aka fiye gani ba, kuma manazarta sun ce za a iya samun fushi kan zaɓin majalisar zartarwa, amma ba a samu ba nan take. Daga ƙarshe jami'ai sun ce an kai wasu malamai hudu na kwalejin Cornell ta Aiwa da ke koyarwa a jami'ar Chanahari a wani wurin shakatawa na jama'a, inda aka rawaito an kai harin da wuka. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sun ya faɗa a yau Talata cewa an kai waɗanda suka jikkata wani asibiti domin yi musu magani, kuma babu wanda ke cikin mawuyacin hali. Ya ce 'yan sanda sun yi imanin cewa harin da aka kai a ranar Litinin wani lamari ne na daban. Shugaban kwalejin Cornell Jonathan Brand ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa an kai wa malaman hari ne a wurin shakatawa lokacin suna tare da wani malami daga jami'ar Bihuwa inda Amurka ake koyarwa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tana sane da rahotannin harin da aka kai da wuka, kuma tana sa ido kan lamarin.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, wannan karin zamu tabo batun tsaro. A ci gaba da kawo muku hirar da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha da Hafsan Hafsoshin Najeriya Janar Christopher Mustapha a kan matsalolin rashin tsaro a ƙasar. Ya tambaye shi yadda suke tunkarar matsalolin tsaro, musamman la'akari da ƙarancin jami'an soji da na 'yan sanda a ƙasar, sai ya ce.
To, muna aikacin ƙoƙarinmu a kan namban sojoji da 'yan sanda duka-duka. Babu ƙasar da za ta samu yadda take so, amma kayayyakin mukamin aikin da za ka samu shi zai taimake ka.
Amma kuna da isassu makamai?
Bamu da isassu, bamu da isassu, don ko da kuɗin mu ko mun je siya babu. Kaga wannan yakin da ake da Ukraine da Russia yana affecting, ko da kuɗin kan kaje yanzu baka iya samu.
Ba makamai?
Ba makamai. Duk don an su manyan kasashe duk sun riga sun biya sun rike.
Makamai.
Ana dauka ana kai ma Ukraine, ana kai
kasuwar makamai sosai.
To, amma yanzu sai dan zaka je black market. To, kuma mu kuma gwamnatin abin da ba za mu iya black market da san kayayyaki ba. Amma dai ana iyakacin kokari, shi yasa kuma shi ma shugaban kasa kwanakin nan ya yi signing bill da ya approve cewa mu ma nan company mu defense company din mu nan mu ma mu fara abin nan producing abubuwan da muke yi.
Yawwa.
Abin da muka gane a wannan fadan da ake yi, idan baka producing abin da kake bukata, to wallahi zaka sha mamaki. Ko shi yasa wannan abun ke tafiya din, don ba mu iya samu abin da muke bukata.
Yanzu daga cikin kayan aikin sojoji akwai abin da ake kerawa a Najeriya, ko albarusai ko bindigoji?
Yes, albarusai mun fara yanzu. Mun fara yanzu. So waɗansu kuma company, in fact, just satin da wuce na dawo daga Iko, Niger Lagos, akwai Niger Navy Steam Company in Nigeria da suke producing motocin sojoji APC da sauransu, don mun gani, don muna son mu dinga amfani da abin da muke yi. shi yasa muke son mu tanada wa mutane da kamfanoni su zo su bude yanda mu ma mu dinga yi mu ma na sayarwa ne mu sayar ma wadansu amma mu samu don in baka yi to akwai hadari
da an ce ba ya zuwa daga Abuja zuwa Kaduna ni da na shigo na hawo mota na je Kaduna na dawo
kuma
so ba tare da ka fayyace asirin soja ba wadanne ne matakai za a iya dauka makamantan wanda aka dauka a nan domin yanzu kamar an ce daga nan Kaduna Zaria Gusau Sokoto da suka tsina da sauransu tafiya mota har yanzu hatsari ne
ni kuke game da wannan abinda muke yanzu muna muna lura da abubuwan ke faruwa a wurin muna da mun samu wadansu kayayyakin da ke dubawa kan hanya a kowane lokaci sojoji kuma na kan hanya suna tafiya so abinda muke yi kenan abinda zamu ci gaba da sauran wuraren da aka ce ba iya wucewa kuma haka za a yi so da mu bude hanya muna son ko ina ya koma inda ya kamata
Jerry Musa akwai maganar kafa yan sandan jihohi da na ji ana yi gwamnoni da yawa suna magana kuma akwai gwamnoni da yawa da naga kamar suna so a yi din me yara an ka game da wannan ya kamata a yi
kasan gwamnatin tarayya ta ce za ta yi abu kaza inda mutane suka yi suka yi magana gwamnati ne za su dauki abin amma a taurin mu a tabbatar cewa yan sanda yanzu sun samu makaman da suke bukata sojoji sun samu abu
ko sun zauna karkashin jiha ba matsala
to yadda abu shi yasa nake cewa kaga yanzu a ce yan sanda sun samu abubuwan da ya kamata suna da mutanen da ya kamata su yi aiki mu ma muna da kayayyaki din in bai yi ba sai a yi tunanin cewa a kawo na state kuma ko an kawo na state din yanzu kudin da za a ba su da za a ba wanda suke nan yanzu so da za su samu su rike aiki su yi don ka duba yan sanda me suke da shi ka duban kaje police station babu mai babu motoci babu aikin kaya to in an ce wannan maimakon a bude wani a basu a samu musu kayayyakin da za su aje kuma a sake training din su
Hafsan Hafsoshin Najeriya General Christopher Musta kenan a hirar shida shugaban sashen Hausa na muryar Amurka akan yadda suke tunkarar matsalolin tsaron da suka addabi kasar to kada a sha'afa sashen ana tare ne da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sannan a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata yanzu ga shirin mu na gaba
Noma tushen arziki
Noma tushen arziki Noma sanadiyar cigaba Noma tushen arziki
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya wuce, mun fara kawo muku hirar da wakilin mu Nasira da Mail Hikaye da Yariman Muri Alhaji Isa tafi da Mafindi. Kan hanyoyin da za a magance fitina ko rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya musamman arewacin Najeriya a cikin shirin na wannan makon Alhaji Isa ya ci gaba da bada amsar tambayar da Nasiru ya masa kan yadda wasu ke cewa da gangan aka sara burtalai aka yi gonaki idan da watakila za a dawo da su inda Fulani sun saba yawace-yawace da watakila an magance wannan matsala
ta kuma baka nono wanda ya fi litan mai don litan nono naira 500 ne kuma saniya ko na wadabe ne ko na rahaji ne ko fulon ne zai iya baka lita 10 a rana
dan ne irin nau'in shanu ne irin waɗannan banda bakoloji da aka fi sani
bakoloji ka ai hadin gambeza
ana ko wasu da kalisa fa wajen kashi uku fa
duk kashi 10 ma akwai wasu shanu wanda za ga duwawun su dan kankani shi ake kira fulon ko ake kira Fulani white Ako wanda zaka ganshi in garma haka mai tudu ake kiransa wadabe wanda suke fitowa daga Niger masu jajaye da manyan kaho akwai rahaji suna nan farare fat masu manyan kaho akwai gudale masu manyan wuya da manyan duwawu da goyawa har kasa in ka ganci kaga nono kaga kwanciyar hankali kaga nama ba mai gudale mai hawan jini in kana da gudale sun koshi in ka fito ka gansu baka da hawan jini don su kadai su ishe ka warke don su ba sa fada ba sa mugunta
ma'anan wannan wannan ya nuna wannan yawo da ake ta ya zama sabo turkin wawa kenan mai wauta ne zai ci gaba da wannan yawo-yawo.
Yawo nan saniya ba a halitta ta don a yawo da ita ba. Duran da saniya ta sami kilo ɗaya kai yawo da ita za ta rasa kilo ɗaya da rabi. Ka ci riba kenan? Kuma a yawon nan za ta je ta ɗibi kaska, za ta sa maciji zai shije ta, za ta ɗibi gajiya. Dole mai ribansa ga saniyar nan. Amma saniya tana zaune wuri ɗaya, ka samo ruwa mai kyau kamar Ragolis water, ta sha ta ƙoshi, sai ka ga wutsiya kawai take jefa, tana jefa ƙafa a baya. Ta zo ta sa bakinta ta ci abinci daidai ƙarfe 8-10. To har daga ƙarfe 11 har ƙarfe 3 washewa take kwance take yi, hutu take yi a inuwa. Sai wajen ƙarfe 3 ta tashi ta ɗan tara na dare kuma. Don saniya ba a yi ta ci abinci na awa 10 ba. Amma ana yawo da ita awa 10 ba asara take yi ba.
Alhaji Isa, ka san mutanen nan sosai na arewa ta tsakiyar nan, musamman ma an ce Fulani ku abokan TV ne da Jikunawa da sauran ƙabilun wannan yankin. Da an ce har ma wasa ma ake yi, amma yanzu watakila akwai rikici da yake faruwa. Shin da gaske harkokin manoma da makiyayan nan ne ko kuma wani abu ne daban?
Wannan irin abin da ke faruwa arewa maso gabas ne. Kafafuwan siyasa ne na wasu munafukai suke samo riga su sa irin na Fulani, su yi zane irin na Fulani, su tasamma wasu kabilu wanda Fulani suke mutunci da su. Ko ba rin gaya maka abinda baka sani ba. Kaga North Central din nan, wajen Middle Belt din nan, akwai wani shiyawa da Allah ya basu, inda za su ciccire irin shiyawan nan, su ciccire ciyayi, su shuka shiyawan nan ba itace a ciki. Ana kiran shiyawan gamba, ana kiran ɗaya kuma burgu, ana kiran ɗaya kuma gosoji. Idan da za su yanka shi su yi belin nasa, wallahi za su mallaki duniya a kasuwan ciyawa. Don diga saniyan da ta kwanta daga Nijar har Mauritania har Morocco har Egypt har ka tafi Taki, ba ta da ciyawan da ta fi wannan, tana kwance banza ba ta komi. Wannan dukiya ne billions. Shi yasa da na taso a nan confirm na ce idan mun amfani da hikima, ba wani gefen Najeriya da wani ya kamata ya tace ce bayi da abin yi, bayi da abin da zai ci. Ciyawan da muke konawa mu kama bera daya ya isa kowani bele ba mu naira 300. A hekta daya za ka yi bel 6,000, hekta daya na gamba za ka fidda bel 6,000. Don Allah wani gara basa na yaushe wannan. Idan ma sun belin wannan sun kira masu shanu sun zo, za su zauna a gonan zai shekara yana masa taki yana ci. Kuma takin kashin shanu baya bar wuta-wuta. Duk inda wuta-wuta trigger yake a gona, in shanu sun kwanta sun zuba maka taki, wuta-wuta ya mutu. Ba dalilin fadan Fulani da masu noma.
To Alhaji Isa, karshe gaba daya, na san kai ba irin kiwon da baka yi ba kafin ka zo kai irin wannan kiwo na zamani. Akwai zan iya cewa wace riba kake ganin ƙananan manoma waɗanda ba su kai ka ba za su iya ci idan suka zauna a waje ɗaya?
Ai, idan suka zauna a waje ɗaya suka yi ƙungiya, za su iya fidda kuɗaɗensu su sayi kayan da manoma suka rage a kewaye da su gaba ɗaya. Su sayi wannan tun ba a yanka kayan gona ba. Manoma su sami kuɗi su yanka kayan gonan su da shi. Ba wanda zai sake jiran manomi ya shiga gonansa a yi fada, don ma zai ƙara gonansa saboda a zo a saya shekara mai zuwa. Sannan kuma daga manoman da ku makiyayan kun zama ku ne masu gadi na security na wannan shanu. Ba wani wanda ya isa da dare ya zo ya kori shanun nan, saboda mai gona da mai shanu, shanun nan ne amfaninsu duka gaba ɗaya. Duk abin da ke faruwa nan kasawa ne na shugabanni. Don kuma yanzu noma dole ya fita harkan taimakon talaushi ya koma jari, kiwo ya koma jari, a zuba kuɗi a fidda shi a maida shi jari. To ta haka za a tafi gaba ɗaya. Kuma har yanzu ba mu soma duban yadda ake sarrafa nama a Afirka ba. Don in mun gane yadda ake sarrafa nama, babu dalilin da Bature zai sai nama na kasan su, don shanu suna cin gurbataccen abinci. Shanun mu kuma shiyawa kawai suke ci da ruwa.
Masu sauraro, anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, zamu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yarima Muri Alhaji Isa Tafi da Mafindi, da wakilin mu Abuja Nasira da Mel Hikaya, sai kuma Julie Discretion da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Oh madalla, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta saƙon email. Saƙonmu na farko ya fito daga Sama'ila Anas Malam Faturu, mazaunin Difa a Jamhuriyar Nijar, ya ce hakika ƙasar Malawi ta yi babban rashin mataimakin shugaban ƙasa wato Saulos Chilima a yayin ɓatan dabon da jirgin saman shugaban ƙasa ya yi. Don haka al'ummar ƙasar Malawi, Allah ya baku haƙurin jure wannan babban rashi. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga Aminu Kano Maida Garko, Sanusi Mirake Maida, Isa Mai Shago Maida da Suleiman Kafin Malamai Zumbulawa, da fatan na kira sunan daidai. Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau mun shigo filin naku ne a madadin al'ummar garin Maida baki ɗaya. Muna miƙa saƙonmu zuwa ɗan kwangilar da ya gudanar da aikin wutar lantarkinmu ta garin Maida, injiniya Muhammad Ali Wudin, da ya taimaka ya jona mana wutar lantarki da aka kammala aikinta a tun shekarar da ta gabata, amma shiru muke ji kamar an shuka dusa. Sai kuma saƙon Isa Salihu Isa Fanna, ƙaramar hukumar Dandi Kamba, jihar Kebbi, ya ce salamu alaikum VOA Hausa. Don Allah muna kira ga 'yan ƙungiyar ƙwadugo da na TUC da kuma gwamnatin Najeriya da su yi duk mai yiwuwa su sasanta da juna domin su kawo ƙarshen mafi ƙarancin albashin ma'aikata ba tare da an sake shiga wani yajin aiki ba, ganin cewa yajin aikin talaka kaɗai ne ke shan wahala. Hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi NDLEA ya kamata ki ƙara azama sosai wajen ganin kin daƙile duk wasu masu yin tam'ammali ko fatocin miyagun kwayoyi, duba da ganin yadda lamarin yake ƙara ta'azzara. Sako daga Haruna Muhammad Katsina. To mun gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. To masu sauraro, kafin mu ƙarƙare shirin, ga Hafiz ya dawo da labarai a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a yau Talata cewa Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya jaddada aniyarsa na tsagaita wuta mai matakai da dama a Gaza, kuma Hamas ce kadai har yanzu bata amince da shirin ba. Blinken ya shaida wa manema labarai a Tel Aviv cewa an samu ƙuri'a kowa banda ƙuri'a ɗaya, kuma Hamas ce zai rage wa Hamas ko za ta ci gaba da wannan shawara ko a'a. Gaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya jaddada buƙatar samar da kariya ta sama da sake gina tsarin makamashin ƙasar, yayin da yake magana jiya Talata a wani taron sake gina ƙasar da Jamus ta karɓi baƙunci. Zelensky ya ce dakarun Rasha sun kai hari kan kayayyakin makamashin Ukraine, tare da kai har-har da jirgi mara matuƙi da makamai masu linzami da suka lalata rabin ƙarfin makamashin Ukraine tun lokacin sanyin hunturu. Ya ce bayan shekaru biyu na yaƙi, sojojin Ukraine sun nuna kare kansu a fagen daga da kuma shiga tekun Bahar al-Aswad. Jiya Litinin, sabon firaministan ƙasar Haiti da aka zaɓa, Garry Conille, ya sha alwashin gano waɗanda suka kashe jami'an 'yan sanda uku a ƙasar. A jawabinsa na farko a hukumance ga al'ummar ƙasar bayan an sallame shi daga asibiti, Conille ya yi magana game da sabon tashin hankali da ya sanadin mutuwar jami'an tsaro uku, sannan ɗaya ya ɓace. Lokacin da gwamnati ta samu cikakken iko, zan ɗauki dukkan matakan da suka dace don nemo masu aikata laifuka duk inda suka ɓoye. Dole ne a kama su, a yi musu shari'a tare da yanke musu hukunci kamar yadda doka ta tanada. Prime Minister India Narendra Modi ya ci gaba da rike dukkan manyan ministoci a majalisar zartarwa a ma'aikatansu a cikin sabuwar gwamnati.
To duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu, amma zuwa can an jima da dare idan Allah ya kai mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leather Special da ta shirya kuma ta bada umurni da ma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Chan ni Aisha Mu'azu nake muku fatar ku ƙara sauni lafiya amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe shirin matasa yana nan tafiye.